الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake dawowa domin ci gaba da gabatar da waɗannan faifofi da suke gudana a cikin wannan semina karkashin wannan ƙungiya ta mu mai albarka wato jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Wannan faifa da za a gabatar ita ce faifa ta 7 a cikin jerin giyar faifofi da ake gabatarwa, kuma malamin da zai gabatar mana da wannan faifa shine Dr. Faiz Bashir Harun. Dr. Faiz Bashir Harun dan asalin garin Jigawani, karamar hukumar Babara karkashin masarautar Ringim, amma kuma a yanzu haka mazaunin garin Kano ne. Dr. Faiz Bashir yayi karatunsa na primary ko kuma kafin nan, an haifi dakta a shekara ta 1978 miladiya, kuma yayi karatunsa na matakin primary a makarantar Dakata Primary School da take cikin garin Kano, sannan kuma yayi karatunsa na matakin karamar secondary da babbar secondary a makarantar Sa'adatul Abadiya. Sannan bayan nan dakta ya samu fita ya yi balaguro ta Kanas, ya tafi kasar Sudan domin ci gaba da fat da karatu, a inda ya karatunsa na matakin diploma a wata cibiya da aka fi sani da Ma'ahad Ansarus Sunna da take garin Sudan. Dakta yana bayan ya kammala wannan karatu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa gamdakatar, ya ni'imta shi da samun gurbin karatu a wannan jami'a mai dimbin tarihi wacce take birnin Madina, garin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato jami'ar musulunci ta Madina. A nan dakta ya je karatunsa na digiri na farko a tsangayar harshen Larabci. Bayan ya kammala digirinsa na farko kuma aka sake ba shi dama domin ya ci gaba da karatunsa a nan dai wannan tsangayar ta harshen Larabci. Ya kammala karatunsa na matakin digiri na biyu, sannan kuma har ila yau saboda hazaka da kwazo da ya nuna, jami'a ta ce to ba za ka koma gida ba, za ka tsaya ka sake dorawa daga inda ka tsaya. Nan ma aka sake bashi gurbin karatu domin ya dora da digirinsa na uku, wato PhD kenan, digirin digirgir, kuma ya kammala wannan karatu cikin nasara a inda ya gama da kyakkyawan sakamako, ya fita da sakamako na test class, wato mataki mafi kololuwa kenan. Kuma dakta shine DG, Director General na gidan TV Musal TV, sannan kuma yana da iyalai da ƴaƴa an bambanta ba kamar guda 6 ne ko. Yawwa, so dakta yayana ne tun a garin Madina, kuma mai gidana ne, yana daga cikin yayyinmu da muka riska a jami'ar musulunci ta Madina waɗanda suka samu a hanya muka amfana da su. Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi, kuma lallai daraktan samina ya kyautata zaɓi da ya zaɓo shi domin ya gabatar da wannan paper da zake magana akan at-tafsirul lughawi, wato tafsirin da yake mai da hankali wurin tafsirin Alkur'ani ta hanyar amfani da harshen Larabci. To kun ga an aje ƙwarya a mazauninta, kamar yadda wani mai hikima yake cewa ya bari al-qaws bariyan laysa yuhsinuhu la tufsidanhu wa a'ti al-qaws bariha. To na tabbata kad u'ti al-qaws bariha. Dan haka dakta, bismillah, muna fatan Allah ta'ala ya datar da kai cikin abin da zaka gabatar, ya kuma amfanar da mu da masu sauraro baki daya. Fa tafaddal ma'juran mashkura. Dakta yana da minti 40 insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وياك شو أقبل نن وانا قنجيا لسكي تارا دمو أولا قاعة دمان يمالوما بسكه لتشوالنا السمينة من البركة da yan uwana dalibai da muke fa'idanta da abin da ke gabatarwa da wannan a wannan seminar ina mana salamata din musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wannan takarda da aka bani zan gabatar da mulakhas din da ke cikin ta wadda tana hannayenku an nemi ta yi bayani ne akan at-tafsirul lughawi idan aka yi magana akan at-tafsirul lughawi ko kuma ince duk lokacin da aka fara magana akan ilimin tafsiri abin da ya kamata ya fara zuwa a tunanin mutum shine maganar al-lugha larabci saboda al-qur'ani kamar yadda muka sani ba laraban littafi ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin al-qur'ani ya yabe shi da wannan siffa ta kasancewar sa ba laraban al-qur'ani a ayoyi daban-daban sama da aya 12 a cikin al-qur'ani وكذلك انزلناه قرانا عربيا وكذلك انزلناه حكما عربيا ان انزلناه قرانا عربيا بلسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين دايي دبان ودان القراني ياي تا مغانا كان سيوا للي القراني بالعرب للتافي تا دو لوكاشين دا كان سي زا اي مغانا كان تفسيري ابين دا يكاماتا يفار زو ا تنانن متي شينه علم larabci shi yasa dukkanin malamai wanda suke bayani akan ilimin tafsiri suka shaɗanta cewa bai halatta ga mutum ya gabatar da kansa domin tafsirin alqur'ani ba matukar bai san yaran larabci ba kuma shi yasa zamu gani dukkanin malamai a cikin littafin da suka yi na bayanin adawatul mufassir mana ilimin muka da ake so malamin tafsiri ya fara kwarewa da su kafin ya hau kan kujerar gabatar da tafsiri to zamu ga malamai suna fadar fanni guda biyar daga cikin fannuka na ilimin larabci tabbas larabci yana da fannoni na ilimi da yawa wanda galibin ku malamai ne duk sun san waɗannan fannoni amma akwai fanni guda biyar wanda malamai suke fada cewa lalle ne kokarin ya zama malamin tafsiri to wajibin sa ne ya fahimci waɗannan fannoni na lugha fanni na farko shine al-lugha amma malamai suka ce al-lugha ba suna nufin wai gaba da ilimin kan larabci ba suna nufin abin da ya shafi bangaren al-mufradat wa ma'aniha kalmomin larabci da kuma ma'anonin su ma'ana lafuzza na larabci kowane lafazi a karan kansa kwaya daya ya ake furta shi kuma menene ma'anar sa wannan shine malamai suke ce al-lugha ma'ana ilmu mufradatil alfaz ilimin da zai sanar da kai ma'anonin alfaz lugha arabiya wanda akwai ne tafai da dama da suke kebanta a wannan fanni a fanni na biyu da malamai suke fada cewa dole ne mutumin da yake so ya zama ya iya tafsiri ya itiqani sanafan larabci shine ilmun nahw wal i'rab ilmun sanin ka'idojin larabci wanda aka fi sani da ilmun nahw da kuma i'rabi wanda shi ilimi ne da yake mai da hankali akan ka'idojin jumla ta larabci shi ilimin nahwu ba ruwansa da ma'anar kalma kamar yadda ilimin lugha ba ruwansa da ka'idojin larabci na jumla saboda haka ilimin nahwu da kuma al-i'rab wasu malamai suna ce masa ilimin al-i'rab wasu suna ce masa ilimin nahwu da abu ɗaya ne yana magana akan ka'idojin jumla ta larabci ilimi na uku shine ilimin sarf shi kuma ilimin sarf shi ma yana da alaka ne da kalma kwaya daya amma ba ta inda ilmin lugha yake da alaka da ita ba shi ilmin sarf yana da alaka ne da kalma ta hanyar sassarrafa ta a ce kataba yaktubu uktub katib almaktub almaktaba dukkanin waɗannan kalmomi ne da aka ciro su daga jazm daga tushe kwaya ɗaya shine ka da ta da ba to wannan shine ilmin sarfu amma shi bai damu da ya baka ma'anar kalma ba sabanin ilmin lugha wanda shi ma'anar kalma yafi damuwa da ita kila kalmar tana da ma'ana ɗaya ko biyu ko uku ko goma ko ma akwai kalmomi guda biyar da suke bada wannan ma'ana ɗin to wancan yana karkashin ilmin lugha daga cikin ilmin da yake da muhimmanci da ya kamata mai fassara ya sani shine ilmin istiqaq shi kuma ilmin istiqaq shine daga asalin ina aka ciro kalma so yana da alaka da ilmin as-sarf shi ilmin sarf yana ba mu ilmin akan yadda ake sarrafa kalma fi'ili ce ga kuma tasrifat din shi ilmin suna ce ga tasrifat din sunan amma ilmin istiqaq kuma shi kuma yana baka tushen da aka ciro kalma daga ina aka ciro ta saboda haka sai an san tushen da aka ciro ta sannan za a sa sarrafa ta ilmi na hudu shine ilmul balaga wal asali ilmin da yake magana akan balaga da kuma asali na larabci to waɗannan malamai suka ce sune tushe da ya kamata ce mai ilmin tafsiri ya sani daga cikin ilmumukan larabci to kamar yadda dukkanin fikofi suka gabata galibin aka ce at-tafsirul lughawi mutane da yawa suna kallon su a matsayin kamar nau'i ne na at-tafsiru bil ra'ayi wanda ba haka bane in aka yi magana akan at-tafsirul lughawi akwai ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine yin amfani da kwarewar larabci da fassara alqur'ani wanda wannan shine kamar yadda na faɗa ɗaya ne daga cikin adawat daga cikin sharuɗa na malamin tafsiri da mace ya kware da larabci yadda zai iya fassara ayat qur'ani daidai da yadda muradullahi yake a kanta to yaushe ilimin ko kuma yaushe at-tafsirul lughawi yake zama tafsiri bil ra'ayi shine a lokacin da mutum ya dogara da tsantsar iyawar larabci kadai wajen ya fassara alqur'ani in ya fassara shi da larabcin nan to bare kuma koma ga al-kutubut tafsir bil ma'thur ba ya ga me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ko me sabai suka fada ko me tabi'i suka fada ko me manyan malaman tafsiri magabata suka fada to ya zama cewa ya wadatu da iyaka fahimtar sa da larabci ya fassara ayat qur'anin gurgurda abin da ya gane na larabci to anan ya zama me at-tafsiru bil ra'yi amma idan ya wancan salan na farko cewa shi dalibin tafsiri ne ya kware a wadannan fannoni na larabci sannan kuma bayan ya kware a wannan fannoni na larabci ya bi ka'idojin da malaman tafsiri suka shimfida na komawa da tafsir at-tafsir bil ma'thur na komawa da tafsir manyan malaman tafsiri dan ya ga ra'ayukan malamai akai to a sannan ne zai zama cikakken malamin tafsiri kuma zai zama cewa kwarewarsa ta larabci ta taimake shi ya san tafsiri fiye da wanda bai san fanni na larabci din ba to idan aka ce me ake nufi da at-tafsirul lughawi kamar yadda rafa'a ta kace shine bayanu ma'anil qur'an bima warada min kalamil arab bayani na wato ma'anonin alqur'ani da abin da aka samu na daga gaman larabawa baituka ne na waka ko kuma magana ce ta yau da kullun ta larabawa wanda aka samu ta daga gurin larabawa kwararru a zamanul ihtijaj domin shi kansa larabcin yana da doka ba kowane larabci ake dauka a kafa hujja da shi wajen fassara ayoyin alqur'ani ba sai larabcin da ya cika sharuɗa shine zamanul ihtijaj shine malamai suke cewa shekara 150 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka samu a wannan tsakanin daga shekara 150 bayan hijira zuwa baya zuwa al-asrul jahili kafin zuwa musulunci to in aka samu wannan magana daga gurin larabawa kwararru musamman larabawan kauye to ana kafa hujja da wannan magana a matsayin hujja ta larabci to idan muka koma tarihin magabata kamar sahabbai zamu ga dukkanin su sun wato assasa mana wannan shi kira ta at-tafsirul lughawi sayyidina Umar an mai tambaya akan awi aqudhum ala takhawufin me ma'anar takhawuf take nufi saboda shi ba laraban da ya karanta ayar sai ya ga kamar kalmar at-takhawuf ba ta yi daidai da ma'anar ta a cikin wannan ayar ba kamun sayyidina Umar ya bada amsa sai wani balarabe daga su kabilatu Huzayl yake bada amsa yake cewa ai alata na qusay to kaga sai ya fassara kalmar takhawuf da daya daga cikin lahajat na larabci ma'ana daya daga cikin yadda kabilun laraba suke fassara wannan kalma tunda su ma laraba suna da lahajat daban-daban akwai lahajat Huzayl lahajat Quraysh akwai lahajat al-Azd akwai su da yawa lahajat na larabci saboda haka wata kalmar bata shahara a gurin laraban Quraishawa da aka saukar da Qur'ani da yaran su ba amma da kota ne daga daya daga cikin lahajat din laraba wanda suke da fasaha shi yasa Abdullah bin Abbas ya fassara cewa da manzala ya ce wannan alqur'ani an saukar da shi ala sabati ahruf
daga cikin fassarorin da malamai suke wanda Hadd ibn Abbas a ciki yace ala sab'ati lahajat ala sab'ati lughat min lughati al-arab an sauka da qur'ani akan lugha bakwai daga cikin lugogin larabawa mana duk kalmar da ka gani a alqur'ani to za a same ta a tsakanin waɗannan larabawa kabilu guda bakwai wanda ba zai fita daga nan ba saboda sune larabawa mafi fasaha a wannan zamani shi yasa duk malamai suke ijma'i akan cewa fassara alqur'ani da daya daga cikin lahajojin waɗannan larabawa yana daga cikin manhaji na sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi ibn Abbas akan nau'uka na tafsiri yace tafsiri kashi hudu ne yace tafsirun ta'rifuhu al-arab fi kalamiha akwai tafsirin da larabawa ne kadai suka san ma'anarsa a cikin maganganun su bi ma'ana sai kwararrun larabawa sannan yace wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahli akwai kuma tafsirin da ba a wa kowane musulmi uzuri ya jahilce shi sannan yace wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama akwai kuma tafsirin da malamai ne kadai suka san shi sannan yace wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ba akwai kuma tafsirin da ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah to wannan magana ita ma tana kafa mana tushe na ilimin at-tafsiru bil lughah al-arabiyya saboda ibn Abbas ya ce akwai tafsiri na farko wanda ba wanda ya san shi sai larabawa ma'ana sai larabawa kwararru ko kuma wanda ba balarabe ba amma ya kware da larabci shi ma ya zama malami a fannin larabci to kun ga wannan shine tafsirin da sai an koma maganar larabawa ko ta waka ko ta nasari sannan a san shi sannan yace da tafsirin da kuma kowane musulmi ya kamata ya sani wannan tafsiri ba ana nufin cewa kowane musulmi dole sai ya iya larabci ba abinda ake nufi shine ma'anonin alqur'anin da suke sun zama sha'i'a bainan nas cewa kowane mutum ya san wannan kowane mutum ya san at-tauhid cewa Allah kada yake bauta musulunci sun kace masa fa'alam annahu la ilaha illa Allah ba sai ka zo kana masa tahalili na lugha ka ka masa aqwalul ulama sannan zai gane cewa Allah kada yake bautawa ba so duk wani musulmi ya san cewa la ilaha illa Allah so da ka koda da iya larabci ba ko kadan amma ya san hukuncin cewa ba wanda yake bautawa sai Allah to ya san tafsirin fa'alam annahu la ilaha illa Allah sannan kowane musulmi ya san wajibi ne ya sallah so da ka ba sai ka ja masa aya wa aqimus sala ba ko baka ja ko bai ja ayar ba ko bai san fassarar ta ba tunda ya san wajibi ne ya sallah to kawai ya san fassarar wa aqimus sala kowane musulmi ya san wajibi ne azumin ramadan so da ka ya san kutiba alaikumus siyam ko bai iya karanta ayar ba ko ba fassara masa ba tunda ya san wajibi ne kansa ya yayi azumin watan ramadan to ya san cewa kutiba alaikumus siyam to wannan shine abin da ibn Abbas yake nufi da tafsirun la yu'zaru ahadun min bi jahlihi da tafsirin da ba a wa wani musulmi uzuri a cikin jahilce shi shine ma'anonin alqur'ani da suka zame mana jini da tsoka wanda a kullum muke aiki da su na sanin farillai da wajibai da rukunai na musulunci to sannan sai yace wa tafsirun la ya'lamuhu illa al-ulama akwai kuma tafsirin da ba mai sanin sa sai malamai yana nufin malaman musulunci ba malaman da kawai larabci suka iya ba malaman musulunci shine wanda suka san ka'idojin shari'a kan aqida ka'idojin shari'a kan fiqhu suka san tarihin manzo da sabansa suka san ka'idojin al-usul usulul fiqh suka san abubuwa da yawa na ka'idojin shari'a to waɗannan malaman su ma akwai tafsirin da su kadai suka san shi kawai dan ka iya larabci ba za ka iya tafsiri ba idan baka san waɗannan fannoni ba to sannan sai ya ce wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah akwai kuma tafsirin da ba wanda ya san shi sai Allah shine kamar abubuwan da suke al-ghaibiyat ko kuma tafsirin wato mafatihu suwar waɗanda suke al-huruful muqatta alif lam mim da ha mim da sauransu waɗanda Allah kadai ya san me yake nufi da wannan to idan muka koma zamu ga Abdullahi bin Abbas a tarihi shine malami na farko da ya fara kafa tushe ilimin at-tafsir bil lugha ibn Abbas shine malami na farko da ya fara kafa ilimin at-tafsir bil lugha bangaren ilimin lugha fanni guda biyu ne suka fara assasu a zamani guda daya akwai ilimin nahwu wanda Abu al-Aswad ad-Du'ali shi assasa shi wanda shi gwamna ne daga cikin gwamnonin Ali bin Abi Talib shine gwamnan Basra kuma shi ya fara assasa ilimin nahwu a garin Basra a lokacin yana gwamna shi yasa zamu ga ilimin nahwu zamu ga akwai makaranta guda biyu akwai al-madrasatul basriyya da kuma al-madrasatul al-kufiyya to ita madrasatul basriyya ita ta fara kafuwa dalili ko shine Abu al-Aswad ad-Du'ali shine ya kafa ta kuma shine gwamnan wannan gari din to sai zama da dalibansa da daliban dalibansa su suka fara kafa tushen ilimin nahwu shi kuma ya kafa ilimin nahwu ne saboda kurakuran da yaji wadansu daga cikin wanda ba laraba ba sun fara alqurani kamar fada Allah ta'ala wa adanu minallahi wa rasulihi annallaha bari'un fil hajj al-akbar annallaha bari'un min al-mushrikina wa rasulihi min al-mushrikina wa rasuluhu sai ji wani yana karanta da kisa na cewa wa rasuli to sai wani ya tayi masa da hankali yaje ya kafa ka'idojin nahwu wanda suka shafi guda uku babu mansubatul asma da marfuatul asma da majruratul asma ya kafa ilmi ya zaka ka san kalma marfu'a ce ka ce wa rasuluhu ko rasulahu ko rasulihi ya kafa ka'idojin wannan ka san marfu'at ka san mansubat ka san majrurat shi ya fara kafa wannan ilimin kuma ya karanta dalibansa har aka zo zamanin al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi da dalibansa ciki bawai wanda shi ne fara rubuta littafi wanda har yanzu ana amfani da shi shine al-kitab da sibawai a daya bangaren kuma a Makka akwai Abdullah bin Abbas shi kuma yana zama a dakin Ka'aba duk baki idan suka zo daliban ilimi suna zama a gindin Ka'aba a majalisin Abdullah bin Abbas suna mai tambayi akan alfazul Qur'an su ba sa magana kan ka'idoji kawai suna magana ne kan alfazul Qur'an za su tambaye shi Ibn Abbas me Allah yake nufi da lafazi kaza Ibn Abbas me Allah yake nufi da lafazi kaza shi kuma sai ba su amsa to wannan majalisi ne Ibn Abbas ya shahara har zuwa lokacin da wani mutum da ake kira Nafi Ibn al-Azraq wanda ba khawarije ne shine shugaban khawarij a zamanin shi ya dauko abokinsa suka taho garin Makka ana cewa neman ilimi suka taho ana cewa aikin hajji suka taho yana cikin dawaki a cikin Ka'aba sai ya ga wannan majalisi na Abdullah bin Abbas mutane sun kewaye shi suna ta mai tambayoyi sai yake cewa kaga wancan mutumin da yake jur'a akan alqur'ani yana nuna mutane cewa ya san komai alqur'ani kuma dama ko su akwai karam batta tsakanin Abdullah bin Abbas da al-Khawarij a lokacin da akai at-tahkim matsalar tahkim tsakanin Muawiya da Ali bin Abi Talib a yaki Siffin to Khawarijawa ba sa kauna Abdullah bin Abbas saboda haka sai yake ji kamar Abdullah bin Abbas yana yin abinda bai kware ba to sai yazo da niyyar kure shi yazo ya ce shi ma zai mai tambayoyi to amma da fara tambayoyin sai ke tambaye su cewa da yaya kake fassara alqur'ani ya nuna mai cewa yana fassara alqur'ani da kalamul arab saboda haka Abdullah bin Abbas ya fara assasa wannan fikira ta cewa duk kalmar da aka tambaye ka alqur'ani idan ka faɗi ma'anarta to da buƙatar ka nemo mata dalili da hujja daga cikin magana ta larabawa saboda haka shi ma sai yazo na mai tambayoyi yace masa ma ta qulu fi qawlihi ta'ala ya tambaye shi me zaka ce a faran Allah wala kad khalaqan wa khalaqan yursalu alaykum ashwadun min narin wa nuhas yursalu alaykum ashwadun min narin wa nuhasun fala tantasira sai yace ma ta qulu fi ashwad sai yace masa ashwad shine naru shine lahibun la dukhala fi shine wato tsantsar harshen wuta wanda bashi da me bashi da hayaki kun ga so ya kama da irin wutar wato gas yanzu ka kunna wutar gas wuta ce tsantsa take fita bata da hayaki duk da wancan zamanin larabawa suna fada ta ne ma ba sa iya ganin ta wutar da kasiri tana da hayaki sai yace nuhas kuma shine hayakin tsantsa shi kuma wanda babu lahib na wuta tare da shi to kun ga kalmar nuhas wannan shine asalin abin da larabawa suke nufi da nuhas duk da cewa a yanzu ko kuma tun a wancan lokacin kalmar nuhas tana da wata ma'anar shine wato abinda ake narka shi ai kwano da shi mai kama da tasa wato jaddalma kenan ko saboda ka annuhas din nan yana da wannan ma'ana guda yana da ma'anar jaddalma yana kuma da ma'anar hayaki wanda ba daga cikin wuta yake fitowa ba to Abdullah bin Abbas haka ya tabawa Nafi ibn al-Azraq amsa kan tambayin da yake masa ya tambaye shi ayoyi da yawa a wata riwayar an ce tambaya bakwai kawai ya masa kamar yadda al-Mubarid ya rawaito a wata riwaya kuma an ce tambaya 37 ya masa kamar yadda malaman wasu daga cikin malaman hadisi suka rawaito kamar al-Mujmul Kabir da kuma Majmu'uz Zawaid al-Haythami duk sun rawaito cewa tambaya 37 ya masa amma Imam Suyuti shi kuma da ya tattara riwayoyin sai da ya kai su 190 tambaya 190 saboda haka a yanzu dai akwai littafi da aka rubuta wanda yake dauke da waɗannan tambayoyin da shi Nafi ibn al-Azraq ya Abdullah bin Abbas wanda akwai kalma 287 a ciki wanda an tattaro dukkanin riwayat din da aka samu na wannan tattaunawa da aka yi tsakanin Nafi ibn al-Azraq da kuma Abdullah ibn Abbas wanda malaman lugha suna cewa wannan abin da ya faru shine tushen at-tafsiru al-lughawi shine abin da ya fara koyawa malaman al-Basra malaman Makka da Basra da Kufa su fara rubuta littafai akan wato tafsirin Qur'ani ta hanyar neman kalmu neman hujja daga cikin maganganun Larabawa to wannan yasa zamu ga cewa dukkanin malaman lugha wanda suka rayu a karni na 2 wato tun daga shekara ta 100 zuwa shekara ta 200 na tarihin musulunci galibin su suna da littafi mai suna Ma'anil Qur'an ko kuma mai suna Gharibul Qur'an zamu ga al-Imam al-Farra yana da Ma'anil Qur'an zamu ga Kisa'i yana da Ma'anil Qur'an zamu ga al-Akhfash al-Awsat yana da I'rabul Qur'an zamu ga az-Zajjaj yana da littafin Ma'anil Qur'an wa I'rabu saboda ka waɗannan littafai da aka yi tarbuta a wannan zamani dukkanin su wannan manhaji suka bi Abdullah ibn Abbas su dauki kan al-Qur'ani gabaki ɗayan sa su bi shi aya bayan aya suna zabo kalmomi waɗanda suke masu wahalar ganewa suna rubuta su to zamu ga kala biyu ne akwai Ma'anil Qur'an shi Ma'anil Qur'an yawanci suna maida hankali ne akan ma'anar kalma da kuma dilalatul usulub da haka wannan littafai su suka assasa ilimin balaga da kuma ilimin wato sanin ma'anil mufradat ta bangaren at-taraduf da kuma ta bangaren al-mushtarak akwai kuma nau'i na littafai da ake kira gharibul qur'an wanda su ma suna da yawa kamar gharibul qur'an na al-khana ibn khalawayhi akwai gharibul qur'an na abi ja'far an-nahas akwai gharibul qur'an na ibn qutayba akwai ma wanda suka hada gharibul qur'an da gharibul hadith al-hadith kamar al-harawi yana da al-kitabul gharibai wanda ya hada gharibul qur'an da kuma gharibul hadith su kuma waɗannan littafai su ne suka kafa tushen ilimin al-ma'ajimul lughawiyya mana ilimin dictionary na larabci wanda waɗannan littafai su ma an sami sama da littafai kala 30 wanda dukkanin suna magana ne akan gharib su kuma galibi suna maida hankali akan kalmomi masu dan wahalar ganewa ko kuma kalmomin da sai ka san lahjatul arab sannan zaka iya fahimta su saboda haka waɗannan littafai su ne tushen dukkanin ma'ajim na lugha da muke da su irin su kitabul ayn na al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi irin su al-Muhkam والمحيط الاعظم لابن سيدا ايرن سو المجمل في اللغه ايرن سو الصحاح نجوهري زوا ايرن سو لسان العرب زوا ايرن سو تهذيب اللغه نا الازهري دو ودانن منيان لتفاي ني وندا سكي ديكشناري ني نا العربسي سو ودانن لتفاي يزا هكا سنا نان مطبوعه تو اما غباكي دين سو توشن سي شيني ودانن لتفاي دا اكا ربوتا اكن مي غريب القران wanda ce littafai da aka rubuta kan gharibul qur'an su tsarin su kamar tsarin dictionary suke yi za su dauko kalma daga cikin ayat qur'ani sannan su fadi ma'anarta sannan su kawo hujja daga cikin maganar larabawa ko ta aya ko ta wato ɗaya daga cikin ibarat da aka rubuta daga gurin larabawa wadannan littafai dukkanin su ana kiran su kutubu ma'anil qur'ani wal gharib littafan da suke magana akan ma'anil qur'an wal gharib kuma daga cikin su ne aka dictionary kamar yadda na faɗa sannan daga cikin su ne aka samu littafan balaga waɗanda su Abdul Qahir al-Jurjani suka rubuta daga baya irin su al-Ijaz ko kuma Asrarul Balaga dukkanin sun dogara ne da waɗannan littafai da ake kira kutubu ma'anil Qur'an ko kuma kutubu gharibul Qur'an saboda daga cikin malama akwai wanda su na littafin samajaz yake sama samajazul Qur'an kamar Abi Ubaida Mu'ammar ibn al-Musanna shi ya yasa littafin sunan shi majazul qur'an saboda shi ma ya maida hankali akan abin da ya shafi al-ma'ani al-balaghiyya daga cikin waɗannan littafai da aka yi wanda suke magana akan mufradat akwai waɗanda su kuma suka zo da wani tsari daban shine al-wujuhu wan nadha'ir shi ma littafin da aka rubuta kan al-wujuhu wan nadha'ir fil qur'an su ma suna magana ne akan al-mufradat amma su kuma ta wani fanni su kuma ta fannin kalma daya ta zo da ma'ana daban-daban abinda malamai daga baya suka samu suna al-mushtarak al-lafzi za ka iya samun kalma daya amma ta zo da ma'ana daban-daban misali daga cikin misalan da su malaman lugha suka faɗa misali kalmar al-ayn da muka sani shine ido ko kuma tana zuwa da ma'anan ne al-ayn bi ma'ana ainul ma idanur ruwa sannan al'ayn yana zuwa da ma'ana aljasus dallakin asiri go kalmar al'ayn tana zuwa da bi ma'ana alfidba to wannan yana daga sharh da ke cewa almushtarakul lafzi ma'ana lafzi ne guda daya amma ishtarakat alaihi iddatu ma'ani lafzi ne kwaya daya amma ma'anoni daban-daban sun yi tarayya akan sa to wannan yana nan a cikin alqur'ani da yawa to wannan ya sa malaman da suka fara rubuta ilimin tafsiri sai su ma suka yi rubutu akan wannan fanni kuma wannan ilimi ya fara tun a farko-farkon tarihin ilimin tafsir alqur'ani daga cikin nan tafsiran da ake fada wanda su kowanne dadewa akwai tafsiru muqatil bin isma'il ko wanda shi duk da wannan ta bangaren tafsiri malamai da yawa suna hazzara karanta littafin sa saboda ana cewa mujassim ne kuma yana daukowa daga cikin tafsirin isra'iliyat da yawa to amma imam shafi ya yi shi yake cewa duk wanda zai yi tafsiri ya lulle ala tafsiri muqatil duk wanda zai tafsiri to dole ne sai ya amfara da tafsirin muqatil ko dai ya dauka daga littafin sa direct ko kuma ya dauka daga su wanda suka dauka daga littafin sa to abinda imam shafi yake nufi yana nufin tafsiri ta fannin lugha saboda ka yana daga cikin malaman da suka ba wa larabci karfi a cikin tafsirin su saboda ka ta fannin lugha ba shi da matsala amma ta fannin aqida da qarra wato ash-shara'i yana da matsala sosai malamai ba sa wasu shi da karanta littafin sa to ya rubuta littafi tun a zamanin sa al-wujuh wa an-nadha'ir wanda shi wannan littafin yazo mana ta hanyar littafin da suka daddako marwiyat daga gare shi kamar imam suyuti galibi abin da ya fara na al-wujuh wa an-nadha'ir daga littafin al-wujuh wa an-nadha'ir na muqatil ya dauka daga ciki misali abinda ake nufi da al-wujuh wa an-nadha'ir qur'ani amma ka dauki misali kalmar kataba a cikin alqur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban daga ciki shi mai al-wujuh wa an-nadha'ir ya faɗi ma'ana guda biyar yace ta zo da ma'ana faraba Allah yana cewa kutiba alaikumus siyam ko ai furida alaikumus siyam Allah yace kutiba alaikumul qisas ai furida alaikumul qisas Allah yace kutiba alaihimul qital ai furida alaihimul qital to kunga kalma daya ce da ma'anar faraba sannan daga cikin maranar ta zo da ma'ana aba ma'ana zartaswa akwai bambanci tsakanin wajabtawa da kuma me zartaswa shi wajabtawa faraba alaikum Allah ya wajabta muku abu ta hanyar shari'a mun sani Allah yana da wato abinda ake cewa alqaba'ul kauni da kuma alqaba'ul shar'i alqaba'ul shar'i shine abinda Allah ya wajabta mana amma mu muke da zabin yi ko karami da Allah ya ce kutiba alaikumus siyam Allah ya wajabta muku azumi sai wanda ya imani da Allah ya da shari'a shine zai azumi ko amma qabafa ita kuma qabata ta zartaswa tana da alaka ne da kaddara abinda Allah ya zartar da baka isa ka canza shi ba shi wannan ba kai zaka zaba ka aikata ba to dukkanin wannan kalma ta kataba tana zuwa da wannan ma'anonin tana zuwa da ma'anar faraba kamar yadda na fada kutiba alaikum siyam ay furidu alaikum kutiba alaikum alqital kutiba alaikum alqisas zuwa sauransu sannan tana zuwa da ma'ana qaba kamar yadda Allah ya ce kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli bi ma'ana qaba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya zartar da hukunci cewa shi zai nasara da shi da manzanninsa wannan ba wani ba aka wajabta mana ma'aikata ba Allah yana cewa kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana kace ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana to ma kataba Allahu lana ai ma qada Allahu lana abin da Allah ya hukunta ya zarta zai same mu shi kada ne zai same mu sannan kataba tana zuwa da sannan daga ci akwai kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu Allah ya rubuta duk wanda ya shaidan biyayya to shaidan zai batar da shi karka ce me yasa shaidan yake da damar batar da mu bayan ba shi ne yake tasrifi a cikin kauni ba a'a wannan yana cikin alqaba'ul kauni kuma Allah ya ga mana cewa Allah ya zartar da hukunci cewa duk wanda yawo shaydan biyayya to shaydan zai batar da shi to kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu sannan Allah yana cewa labarazal ladina kutiba alaihimul qitalu ila madajihi labarazal ladina kutiba alaihimul qital kutiba alaihimul qatlu ila madajihi cewa duk wanda Allah ya rubuta wa zai mutu to dole sai ya fito filin daga ya yaki kuma an kashe shi saboda ka wannan shi ma kutiba anan tana rufin qaba cewa Allah ne ya zartar saboda ka wannan ba wai zaki yake baka kai in ka ga dama baka lada ko kar kai ba to daga cikin waki gina kalmar kataba akwai ja'ala Allah yana cewa ulaika kataba fi qulubihimul iman wadannan Allah ya sanya imani a zukatansu so kataba anan tana rufin me sanyawa sanalara cewa faktubna ma ash-shahidin ya Allah ka sanya mu daga cikin ash-shahidin. Sanala yana cewa fasaktubuha lil ladina yattaqun, fasaktubuha lil ladina yattaqun rahmatu wasi'at kull shay'in fasaktubuha lil ladina yattaqun. Allah zai sanya ita wannan rahama ga waɗanda suke masu takawa. Daga cikin ma'anar kataba akwai amara. Allah yana cewa udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum, ku shiga ƙasar da Allah ya umarce ku. Saboda anan allati kataba lakum ba tana nufin aka umarce ku ba, ba tana nufin aka wajibta muku ba, tana nufin wanda Allah ya umarce ku. To kun ga yanzu a cikin littafi al-wujuh wan nazair mun samu kalma guda daya tana da fusta guda nawa, guda hudu. Tana zuwa da ma'anar farada, tana zuwa da ma'anar qada, tana zuwa da ma'anar ja'ala, tana zuwa da ma'anar amara, kuma kowace ma'ana ce mai zaman kanta. To idan kalma ta zo a haka, kalma ɗaya ce amma tana da fuska ta ma'anoni daban-daban, kowanne zaman kansa yake, to wannan shi ake cewa al-wujuh. To ne kuma an-nazair, an-nazair shi kuma a cikin wajhi ɗaya ake samun shi. Yanzu kamar yadda muka faɗi misali kataba bi ma'ana farada, to ai ba a guri ɗaya zuwa Qur'ani ba. Kataba bi ma'ana farada ya zo a kutiba alaikum al-qisas, ya zo a kutiba alaikum siyam, ya zo a kutiba alaikum al-qital. To duk wannan yana nufin farida. To kowanne ya zama mai nazir, wannan nazirin wance ne, ma'ana suna kama a lafazi da kuma mai da kuma ma'ana. To wannan shine al-wujuh wan nazair. Kuma kana littafin suna nan da yawa, kuma mafi shahara dai kamar yadda na faɗa shine wannan littafin na al-wujuh wan nazair na Muqatil. Akwai kuma littafin Ibn al-Jawzi shi ma al-wujuh wan nazair na Ibn al-Jawzi, wanda unwansa shine muntakhab qurratul uyun an-nawadir fil wujuhi wan nazair na Ibn al-Jawzi, shi ya ba kuncin girma da kuma yawan wato fuskoki da kana al-wujuh wan nazair. To misalan suna da yawa na al-wujuh wan nazair, wannan tafannin litafalluga kenan. Litafalluga kamar yadda muka faɗa akwai ma'anil Qur'an, akwai gharibul Qur'an, akwai al-wujuh wan nazair. Dukkan waɗannan suna da alaka da me, da ma'anar kalmomin al-Qur'ani. Suna ma'anil Qur'an suna magana akan ma'anar kalma ita kadai ko ma'anar jumla ga baki dayanta, ba tare da sun yi magana akan nahwu sosai ba. Su kuma gharibul Qur'an suna magana akan mufradat ne, musamman masu wahalar ganewa ko waɗanda suke da alaka da lahajat an-nadira. Sai kuma waɗannan al-wujuh wan nazair su kuma da suke kallon kalma ta fuskar al-mushtarakul lafzi ko kuma at-taraduf, waɗanda su ake cewa al-wujuh wan nazair. To ta ɗaya gefen kuma idan muka koma muna da ɓangare na nahwu, ɓangaren da yake kula shi kuma da i'rabul Qur'ani, shi ma muna da littafai da yawa a wannan ɓangaren. Muna da littafai waɗanda aka yi su da wannan sunan na i'rabul Qur'an, kamar yadda na faɗi da sunan i'rabul Qur'an na Nahas, i'rabul Qur'an na Dajjal, akwai su da yawa da kuma na mu'asirun na kamar na Ad-Darwish. I'rabul Qur'an da shine babban littafi wanda na jira zan yi bayani akan sa. To dukkan waɗannan su kuma suna magana akan nahwul Qur'ani. Sannan kuma akwai littafan da su kuma na tafsirin ne, ba nahwu zalla suka rusa ba, amma kuma sun bawa nahwu ƙarfi, kamar yadda su al-Bahr al-Muhit da Ad-Durr al-Masun da kuma irin su at-Tahrir wat-Tanwir da kuma da sauransu, da suna da yawa wanda duk da yawa an faɗe su a nan gurin. To bambancin waɗannan da waɗancan shine su littafan da aka yi su tsantsa akan lugha suna rage wa malamin tafsiri hanya ne, cewa idan kana neman abu, in kana neman bayani da shafi lugha, to ga inda zaka je kai tsaye, zaka je ka duba ko dai littafin ma'anil Qur'an ko littafin i'rabul Qur'an ko gharibul Qur'an, kai tsaye zaka ga duk bayanan da aka yi ta fannin lugha akan wannan kalma ko kuma akan wannan jumla. Daga nan sai ka ɗauko abin da ka samu, sai ka zo ka hada da sauran ka'idoji da aka baka na mai neman ya zama malamin tafsiri, ka zo ka hada sannan ka yi tafsirin da ya dace. To akwai littafai da kuma suka maida hankali akan ɓangaren balagatul Qur'an, wanda duk sai bayan ka san ma'anar kalma, ka san ka'idoji wato gina jumla, sannan zaka shigo fannin balaga, wato dai ta kuma nuna kwarewa ne, wanda daga cikin shahararrun littafai da aka sani shine kamar akwai littafin Al-Kashaf da kuma irin su wato Ruhul Maani na Alusi da kuma Fi Dhilalil Qur'an na Sayyid Qutb, wanda su kuma duk waɗannan littafai ne da zamu ga sun bawa balaga wato da adabi muhimmanci mai zurfi, wanda hamma zaka ga cewa kamar dama an yi su ne a sasan saboda ilimin balaga, kuma galibi su ne marji'i na littafan balaga da malaman balaga suka rubuta. Saboda waɗannan su ne kaɗan daga cikin wato littafai wanda suke maraje akan at-tafsirul lughawi ga wanda yake so ya kware a wannan fanni duba da lokaci da kuma zafi ne ma Allah ta gumi na san jama'a kuma ko yana ta gumi to muna fata bane mu kwara daidai Allah ya sa mana albarka ciki wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana wanda kuma suka shirye wannan taro da wannan seminar Allah ya ba su lada da wanda suka halarta Allah ya ba su lada mai tarin yawa ya sa mana daga cikin wadanda za su amfana da duma ilimi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله دكتور فايز بشير هارون جنا الله تعالى يساك ودكتور جانسي na tabbata masu sauraro sun gaskata abin da na faɗa a farkon bayani cewa an aje ƙwarya a mazaurinta to muna fatan Allah ta'ala ya saka wa dakta da alfai lallai aikin jani mun ji bayanai na gidi kuma mun ji irin ƙalubalen da yake kan duk ɗalibin gidi ke kokarin sanin wannan gidi mana tasiri musamman ta fuskar abin da ya shafi yaren larabci saboda yaren larabci shi ne mahudi zuwa ga isa cikin taskar ilmin alqur'ani da girma da ta gwargwadon yadda mutum yake baza a wannan gidaje gwargwadon irin guziri da yake da shi da ilmin larabci gwargwadon yadda zai rika dandanar garbi da dadin alqur'ani da girma shi yasa hatta a jahiliya ko kuma a farkon musulunci wadanda ba musulmai ba da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasantarsu larabawa ne na asali min al-arab al-aqsa irin su al-walid ibn al-mughira mun san irin shedin da ya bayar akan alqur'ani mai girma saboda kasancewar shi balarabi wanda yake dandanar garbin yaren larabci wannan shedin da ya ba alqur'ani mashhura ne cewa wallahi inna li qawli alladhi yaqulu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna asfalahu wa inna a'lahu la mufnir واسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه لا يحطم ما تحته wannan sheda ce daga balarabi dan asali wanda yake nuna maka irin yadda ya san da gardin alqur'ani da bai imani da shi ba amma saboda abin da yake da shi na kudura na fahimtar larabci yasa ya riski wani sashi na dandanar gardin alqur'ani abinda zan rufe da shi wata sheda ita ma da wani mushriki ko kuma wanda daga baya ya musulunta ya zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Jubair ibn Mut'im lokacin da ya zo Madina ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana karatun suratu Tur yace saboda tsananin wato tasirin alqur'ani yace fa kada qalbi an yatir yace sai da zuciyata kamar za ta tashi saboda tasirin alqur'ani to dan haka yan uwa abinda nake kokarin jan hankali akan shi ne yana da muhimmancin da suke mu tashi sai wurin koyon wannan ilimi na larabci domin da shi ne za mu buɗe taskokin alqur'ani saboda an samu wata zahira wani lokaci da take neman ta sadado cikin ɗaliban ilimi ana ganin kamar mai da hankali akan ilimin larabci wani nau'i ne kamar na tasakulanci kamar yadda wani yake cewa mai da shi ka annahu dhanbun min at-tarfil aqli kamar wai wasa da kwakwalwa ne ko wasa da lokaci mutum ya maida hankali a larabci wannan ba haka bane hakikanin al'amari shine in kana so ka fahimci alqur'ani hakikanin fahimta to dole ka ba wannan ilimi na larabci kamar yadda muka jire bayani daga tafa'il bashir Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya amfana da mu da abin da muka saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum
assalam wa rahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Ahmad da kai da Dr. Bashir muna roƙon Allah mu kiyaye sai mu saka mu da kai da wannan gudunmuwa da duka bada a karkashin wannan faifa mai matuƙar tasirin gaske Allah ya taimake mu girma shi gaba sannan nake gabatar da shigowa ga Sheikh Yaqub Musa Hassan Kasana bayan shi na fango shigowar Deputy National Director da Abdullahi Mutawallan ne shi ma ya shigo bayan shi na hango ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu wato Professor Jamilu Yusuf Zarewa shi ma ya shigo ga can da can ɓangaren na hango Sheikh Al-Islam darakta na walfaya shi ma ga can ya shigo yana tayin matawaya daga can gaba na hango dai daga cikin iyaye shugabanni a matakin goli na wannan kungiya ya shigo ga yanayin yana zaune a bayan shugaba wato ambassador Ahmad Ibrahim Dau darakta jama'ar nan kungiyar da mati ba da gidi a wani kamata suna rage da dai wannan haka barka da shigowa da sauran manya manya yan uwa da babban magana saula yake ce mun ai gashin da wannan da yasa an rawo mu ne kasa can a karan Abubakar Adam Katsina ga ya can na hango tare ka da sakataren shi kenan ga sakataren shi na yana yin gida ta baya baya alaran ma na so musafi wannan kusa da profesa wani Ismail Bora shi ma ga yana mana tattara da su taro ne Allah ya sanya mashi barka mun fata Allah ma ku kai
na'am
magana ta girma cikin bakin da shugaba ya mana bishara da yanzu wasu daga America ga shi ma na Faisal daga America ya shigo muna mashi barka da shigowa a ga yana gudun karan magana mama Faisal muna da bukatar ka dan daga mana ka ce wajen kuma ai ka ce wa shugaba ya ce ka dan shiga cewa da uwa assalamu alaikum masha Allah Allah ya tsara wa rayuwa albarka ba tare da na ɗan da tsawo ba insha Allah ta'ala faifa ta gaba ita ce faifa da za ta yi magana akan salo-salo na tafsiri da aka dashi ba zan ce komai akan takardar ba da wannan ne gabatar da takardar